الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna gode wa Allah ta'ala da ya bamu iko haduwa wannan yammaci na ranar Talata 8 ga watan Shawwal shekara ta 1437, wanda ya dace da 12 ga watan Julai shekara ta 2016, a wannan masallaci na Ihya Sunna wanda yake gwamma Ja'in Majalisa. Abinda ya hada mu anan shine gabatar da lecture wanda dan uwa ɗaya daga cikin malamai waɗanda suke gabatar da darussa a wannan masallaci, kuma daga cikin limamai na Juma'a a wannan gari, Malam Abubakar Abdulsalam zai gabatar mana da lecture muhimmiya mai taken waiwaye adan tafiya. Wannan lecture da aka shirya ta dace da kasancewa bayan abin da ya gudana a watan Ramadan na karatuttuka, wanda yake an saba gabatarwa a dukkan shekara na tafsirai da aka gabatar majalis na tafsir. To, irin waɗannan majalis da aka gudanar a lokacin Ramadan, aka gabatar da tafsirai da karantarwa ga al'umma, yana buƙatar a yi tsokaci a kai bisa wasu al'amura da suka gudana musamman a wannan shekara ko Ramadan, tafsir na Ramadan wannan shekara na shekara 1437. Alhamdulillah, muna gode wa Allah, wani al'ada kyakkyawa ta mudarasa ta Al-Qur'ani da muke gabatarwa a wannan yanki na arewacin Najeriya, watakila hadda kudanci ma, abu ne wanda yake mai albarka, abu ne wanda yake mai faranta ciki, saboda al'umman musulmi suna karuwa da karantarwa da malamai da ɗalibai suke gabatarwa a wannan wata mai albarka. Akwai abubuwa na bishara da kuma wato farin ciki da murna a cikin irin waɗannan majalis. Sannan kuma akwai tausiyat da malam zai gabatar, tsokaci akan abubuwa da suka gudana a cikin irin waɗannan majalis ɗin. Za a yi tsokaci game da wasu al'amura da suka gudana a ciki. Sannan kuma muna da ƙalubale da yake fuskantar wannan al'umma a wannan lokaci. Abubuwa da dama suna gudana a fage na ilimi, kuma fage na ilimi kamar yadda aka sani fage ne wanda yake ba na wargi ba, ba abu ne na wasa ba. Mutum ya fito gaban jama'a ya yi da'awa ta ilimi, ko fito da wani abu da yake ganin cewa ba a gani ba ko ba a sani ba, wannan abu ne wanda yake ba ƙarami ba, saboda masu sauraron karatuttukan nan ba dukkaninsu ne suka kasance ba su da karatu ba. Da yawa suna da ilimi, suna da karatu, kuma suna ƙaruwa ne da abin da malamai suke nazari suke gabatarwa. To, saboda haka akwai ƙalubale da yawa cikin irin waɗannan karatuttuka wanda ya kamata a yi tsokaci a kai. Insha Allahu ta'ala, cikin awa ɗaya da 'yan mintuna malam zai gudanar mana da wannan tsokaci da gabatarwa bi'iznillahi ta'ala. Muna fata Allah ta'ala ya bashi dace cikin abin da zai karantar da mu insha Allahu a wannan yammaci. Kuma muna tare da 'yan uwa da suka halarci wannan waje, waɗanda muke alfahari da su, matasa masu gabatar da da'awa da limanci da karantarwa a wannan gari mai albarka da garuruwa na arewacin Najeriya kai har da ma kudancin Najeriya. Allah ta'ala ya ƙara musu basira da kuma taufiki da tsawon kwana da kuma basira cikin karantarwa da suke wa al'umma. Muna da ɗaya daga cikin malamanmu kuma limamai na masallacin Muntada, Malam Muhammad Sani Alhamidi, yana tare da mu. Ga kuma ɗaya daga cikin matasa masu gabatar da lectures da karantarwa, babu ƙaƙƙautawa, ɗan uwa Malam Abdul Muttalib Gusau, Allah ya saka musu da alkhairi. Haka nan kuma ɗaya ɓarin muna tare da ɗan uwa Malam Abba Gwale, dukkaninsu matasa ne, da ni ma cikin dukkan matasan, kasan dukkaninmu matasa ne. Yawwa, kada a ɗauka ko shekaru sun fada, duk matasa ne, kuma muna roƙon Allah ya bamu tsawon kwana da kuma taufiki cikin abin da ake gabatarwa. Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi, Allah ya bamu ikon ji da kuma fahimtar abin da malam zai gabatar. فليتفضل مشكورا معجورا.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن هكا يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci kamar da mallan ya gabatar na Ihya'us Sunna dake unguwar Gombaja ɗan majalisu layin dake kallon asibitin kashi na Dala a birnin Kano ta Najeriya a wannan yini na ranar Talata watan Shawwal yana da kwana 7 kenan ko alif 437 hijiriya kuma 12 ga watan yuliyo shekara ta 2016 miladiya kamar yadda mallan ya gabatar taken lecture shine waiwaye adan tafiya kamar yadda muka sani Bahaushe yakan ce waiwaye adan tafiya in ya so yayi tsokaci akan abubuwan da suka gabata a baya sannan kuma yana so ya hau kan waɗannan abubuwan da suka gabata ya hango gaba kuma haka dan adam ya kamata yayi ubangiji subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin ya ku inda kuka yi imani taqullaha kiyaye Allah ku kiyaye dokokin sa ku ji tsoron sa kuma lallai kowane mutum annabtu huna bi ma'ana kullu insan wal tanzur nafsun kuma kowane mutum ya tsaya ya kula da ma qaddamat li ghadin abinda yayi saboda gobe anan Allah yayi kira zuwa ga nazari wal muradu bin nazar fil ayati yahtamilu al amrayn akwai an nazar na duba da sa'idu ka kula da gabanka da bayanka da hagunka da gabanka da baya da hagu da dama sama da ƙasa ka kalla ka gani me ka ajiye a damanka dan ka amfana da shi gobe sannan kuma yana daukar wal tanzur an nazar bima'ana al'itibar mutum ya tsaya ya la'akari da rayuwarsa ta yau saboda gobe da haka shi yasa sai kaga mutum wani lokacin yana yin abubuwansa duka daidai yadda ka san tsafi yake kuma ba tsafi yake ba sukan ce man qasa ma lam yarahu bima yara arahu ma yadnu ilayhi mana'a duk wanda yayi kiyasi ya auna ya gwada abin da yake gani a yau ko yayi nazarin abin da bai zo ba ya auna shi da abin da yake gani a yau to abin da yake nesa da kai da ba za ka iya ganin sa ba wanda kake gani yau zai haska maka wanda za ka gani a gaba man qasa ma lam yarahu wanda duka yayi nazari ya kirdaji abin da bai gani ba na gobe bima yara ya auna shi da na yau arahu ma yadnu ilaihi abinda kake kusantar sa na yau din nan zai nuna maka mana a abin da yake nesa da kai na gobe to da haka dole mu yi waiwaye wanda shi zai sa tafiyar mu tayi kyau tayi ado alhamdulillah rabbil alamin Allah cikin ikon sa ya kaddara mun samu nasara kwarai da gaske a tafsiran da muka gabatar a wannan shekara an yi ibada lafiya babu fitintinu inda aka fara tafsirai da kuma gabatar da abubuwa na alkhairi a wannan azumin na bana na 1437 bayan hijira wanda shekara 1435 kenan ana yin azumin watan Ramadan tun daga wajen tashi a shekara ta biyu a wannan na bana da muka gani mun san ya sha bamban da na bara kuma ta fuskar ci gaba bara an yi azumi cikin ɗaɗar a mafiya yawan wurare bana kuma bana jin akwai wani waje da aka yi ana yin azumi ana tsoron wani abu zai iya faruwa kuma wannan duka daga Allah ne subhanahu wa ta'ala lutfunsa da karamcinsa sannan kuma da bifadli juhudi almu'minina minna wa nas'al Allah ta'ala an yaj'alana minhum
an dage ana ta'addu'a da kokari da kuma kiyaye al'amura har Allah ya kai mu zuwa ga wannan gaci an samu nasara ta wannan bangaren farai da gaske sa'annan ana cikin yanayi na kalubale na rayuwa a cikin gida da waje amma wannan duk da haka bai hana a zarce a ci gaba da gudanar da abubuwa na alkhairi da aka saba gabatarwa ba misali ta fuskar tattalin arziki mutane sun shiga cikin wani yanayi na rudewa da gigicewa da rashin nutsuwa wanda a da can ma baka san shi da hali na ruwa ba to wannan karan ya sa dole yana rike aljihunsa saboda tsoron abin da ka iya zuwa ya dawo to amma wannan duk da haka bai hana masu alkhairi sai alkhairin su ba a watan nan na azumin Ramadan ayyuka da suka karu da sauransu ba su hana malamai ta daukar da kansu da kuma kokarin yaɗa alherin da suka saba yaɗawa ba da kuma kira zuwa ga addinin Allah da wannan ne za mu ɗan duba waɗansu muhimman nukuɗoɗi kamar haka nukuɗa ta farko alhamdulillah adadin tafsirai da aka gabatar a bana kuma kar a manta ina magana ne da yare na ahlus sunnati wal jama'a amma babu laifi wani lokacin mu ɗauki addinin ka kul a jumlatar baki ɗaya saboda ba mu kaɗai ne muka taka rawar gani ba gaskiya akwai wasu da yawa waɗanda ba tafiyar mu ɗaya ba muna da bambanci a mufradat hatta na aqida ma da sauransu amma wasu idan ka kalli kokarin da suka yi kokari ne da ya kamata a yaba wajen ciyar da addinin musulunci gaba to amma dai mu wanda muka sani shi za mu faɗa a baji na adalci kamar yanzu mu a nan Najeriya da kuma kasashen kewaye da alaka ta da'awa ta fi haɗa mu da su kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna wanda kungiya ce ta wa'azi da kuma haɗin kai da gamayya wajen ciyar da addini gaba da take da ƙa'idojinta da kuma siyasarta ta tafiyar da al'amura da kuma waɗanda suke da fahimta iri ɗaya ta fuskar aƙida da ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ko da ba su kururuta cewa mu 'yan izala ba ne cikin waɗanda ana iya ce musu ma 'yan izala suna amsa suna 'yan izala amma dai ba za ka gamsu da uniform ɗin agaji ba ba wani mitin da suke zuwa na izala ba su da wani ID card na izala ba su da wata lamba ta manara amma dai inda suka kewaye an aka kalli gemunsu da wandansu da yanayin asuwakinsu ana ce musu 'yan izala da kuma 'yan salafiya da sauran ɗaliban ilimi masu kyakkyawar fahimta ta fuskar aƙida wanda a ko'ina ana tare da su kusan ƙungiyar izala ta samu nasara a mataki na ƙasa da kuma mataki na jahohi da kuma ƙananan hukumomi na tura wurare daban-daban-daban na tasiri wanda adadinsu ya doshi 10,000 wanda misali a postin ɗin da muke da shi na ƙasa baki ɗaya na izala jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ne headquarter a Abuja muna da kusan abin da ya haura postin 200 wanda duka malamanmu ne na ƙasa da ake tuttura su ake ba su takarda ta musamman ta postin kamar akwai wata takarda da na ajiye ta a nan yaluwa ko an ganta a kusa tayi salam na kamar irin wannan takarda da ake turawa ta postin wanda an yi postin mutane da basu gaza 200 ba wanda kowa an tura shi wani babban waje daga cikin manyan wurare da muke da su a wannan ƙasa tamu mai albarka domin gabatar da tafsiri sannan kuma akwai hasashe na sama da postin 9,000 a ragowar jihohinmu da kuma ƙananan hukumomi wannan a bisa ƙiyasi ne ba accurate statistic ba ne wanda yake da precise number amma takhmini ne wanda yake kuma insha Allah in aka gwara bincike za a tarar da abin da ya gaza ya haura haka da kaɗan watakila kaga wannan ba ƙaramin nasara ba ce
sannan idan ka tattara tafsiran da aka ji a nan Najeriya da kuma kewayenta wanda al'umma ke taruwa a samu gangami na jama'a da kuma ake sauraron su a tashoshin tashoshi na radio da television da kuma kafofin yaɗa labarai da kuma kafofin sadarwa wanda idan ka haɗe su gaba ɗaya ka buga su 100 kusan kaso 70 bisa 100 takminan duka tafsiran ahlus sunna ne. Saboda idan za ka yi nazari akan yawancin tafsiran da suka gabata a wannan lokacin to ba dai ka dira kai tsaye akan sunna ko bid'a ba sai dai mulahazar da irin dan abin da ba a harsa ba na kuskure na dan adam wanda duk daidan ka in dai kai mutum ne dan adam ne ba annabi ba ne kai za ka iya yin daidai za ka iya yin ba daidai ba sannan kuma alhamdulillah Allah cikin ikonsa tashoshi manya-manyan tashoshi da muke da su a Najeriya da suka dinga jigilar ɗaukar tafsirai suna yaɗawa a cikin wannan adadin da muka faɗa muna da tasha ta haura 200 wannan iya tashoshin cikin gida kenan banda watakila wanda akan iya samu a Togo da Burkina Faso da Benin da Niger da kuma Côte d'Ivoire sahil al-As kenan Ivory Coast da sauran kasashen da ke kewaye da mu makwabta wanda su ma anan ana samun adadin tashoshi da yawa da suke yaɗa tafsirai da sauran abubuwa na da'awa wanda a ciki har da manyan tashoshi wanda suke na ƙasa da ƙasa kamar tashar Sunna TV ta television da Manara TV ta television ita ma da African TV siri ita ma ta Hausa da Wisal ta Hausa wanda wannan tashoshi ne wanda muke da saibara akan su mu ahlus sunnati wal jama'a namu ne bugu da ɗaya akwai tashoshin da sukan ɗauki tafsiran ahlus sunna kamar irin su al-Ifriqi suna yaɗawa da kuma tashoshin da suke yaɗawa da turanci kamar irin su Guardian wanda suna yaɗa tafsirai na ahlus sunna a Ghana in ka ji da Hausa wani lokacin da sauransu kun ga wannan ba ƙaramin ci gaba ba ne sannan kuɗaɗen da ake sa ran an kashe kawai fi sabilillahi wajen yaɗa da'awa a cikin wannan azumin wanda akwai wasu tafsirai da rahoto ya zo mana cewa kusan tafsiri ɗaya da aka yi ƙiyasin abin da aka kashe wa media a tafsirin kawai ya ta sama miliyan 9 na naira wannan a dubbai na tafsiran da aka gabatar kuma aka ɗauke su a media wasu a kyauta amma za a ƙiyasin abin da aka kashe na kuɗi wasu kuma an biya kuɗi da sauransu ana tunanin an kashe abin da bai gaza miliyan 100 na naira ba a irin halin da ake ciki da matsalolin da ake ciki na tattalin arziki amma har yanzu mutane ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen ci gaba da ɗaukar nauyin al'amura na addini wannan idan ka hada da irin services extra services da ake providing da ake tattala domin hidimar tafsiran da kuma ciyar da al'amuran gaba akwai wuraren da ma'aikata suke ɗauka na musamman domin hidimar tafsirin da kuma hidimar wurin tafsirin da hidimar masu tafsirin da kuma hidimar yaɗa tafsirin akwai wanda kuma su suke sadaukar da kansu su yi abin da za a kirga wannan hidimar tasu a ce a biya su kuɗi wataƙila da kuɗin yana da yawa wannan sai dai kawai ka ce an yi abubuwan da za a kiyasta su da kuɗaɗe masu mutuƙar yawa sai dai Allah ya saka wa waɗanda suka yi wannan ƙoƙari da alkhairi ana tunanin majalisai da suka fa'idantu da tafsiri kamar misali a nan Kano za ka iya cewa muna da majalisun nan an gabatar da tafsiri na Ihya'u Sunna Malam Mubarak ya gabatar majalisun Gadon Ƙaya Sheikh Ali Yunus ya gabatar majalisun kaza Sheikh Wana ya gabatar tsakanin dare da rana da safe da kaza kusan an yi ƙiyasin cewa adadin majalisan da suka fa'idantu da tafsiri sun haura 25,000 kowane majalisi kuma akwai akalla sama da mutum 2 da za su zauna su fa'idantu da wannan alkhairi akwai wanda kuma majalisi ɗaya ne amma miliyoyin mutane suna fa'idantuwa da shi
in ka auna da mutanen da suke ji ta hanyar kafofin sadarwa. Yanzu na a makare nake tambayar Bashir journalist adadin tafsiran da suka tura ta hanyar social media, wanda alhamdulillah social media umuman a Najeriya ta zo da wani tsari da kuma wani innovative system ko tsari wanda gaskiya a baya ba a taɓa yin irinsa ba. To kuma idan ka auna Najeriya ka haɗa ta da raguwar ƙasashe, to in kuma ka ɗau Kano za ga ita kuma kamar a Najeriyar Kanon ce ta tattara kusan daga garuruwa da yawa ana turo wa su shugabannin social media ɗin namu na Kano, su kuma su suke harba su ko ina a faɗin duniya, wanda yanzu shi da yake turawa yake ba zai iyakanta adadin tafsiran da aka tura ba, amma dubbai ne masu yawa wanda watakila idan ka haɗa da social media da kuma television da radio da ake yaɗa wato tafsiran gaba ɗaya, kana da sama da mutum miliyan 100 da ake saran watakila sun fa'idantu da wani abu sabo ko da guda ɗaya ne a wannan wata na azumi, banda rahotanni da suka zo mana na adadin mutanen da suka musulunta, wanda tsakanin wanda suka musulunta daga wani addinin suka dawo addinin musulunci, da wanda suka tuba daga wata mugunyar aƙidar suka fito kuma ƙarar suka zo suka faɗa, wani zai ji an yi wa'azi akan riba ya zo ya ce wallahi da ina ce riba amma na tuba, wani zai ji an yi wa'azi akan riya ya ce wallahi da ina yi amma yanzu na daina. Ina tuna lokacin da ƙarshen tafsirin Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo hafizahullah a ranar ƙarshe mun halarci tafsirin a Bauchi da ya yi wa'azi akan riya ash-shirkul asghar, ni a kan idona a kunnena na ji da ya yi magana a kan fasting, mutum ya tafi hajji ko umara ko wani abu sai ya haska wa mutane ya nuna, wallahi mutane da yawa sun yi nadama kuma sanadiyar shiryenmu da yawa kenan, tunda yanzu kaɗan ne mutanen da ba sa yi, kawai mutum yana waje sai ka ga ya fasting, yanzu ga ni a daidai kaza addu'arku kuma musamman abu na ibada, dama-dama in abu ba na ibada ba ne abu ne personal naka. To aƙalla mutanen da suka musulunta ba ka gaza mutum ɗari wanda da ba addinin musulunci sai ba sun dawo addinin musulunci. Akwai majalisin da majalisi ɗaya ne amma mai majalisin yake bani labari baki da baki wannan yake cewa sama da mutum 16 ko 26 da suna kan addinin Shi'a amma yanzu sun dawo sun ce za su rungumi addinin musulunci na haƙiƙa wanda musulmai suke kai. Wannan yake bani labari ana igoba sallah yake cikin injazar cikin ikon Allah da hukuncin Allah ya samu wannan abu a wajensa binan ala taqririhi da ya bani. Abu na tara, idan ka hada da kun san ana tafsiri, to gefen tafsiri kuma ana gudanar da wasu abubuwa da yawa wanda mahimmancinsu bai gaza mahimmancin tafsirin ba. Akwai social activities, akwai humanitarian activities, abubuwa na tausayi da rangwame da tallafi da ake kawowa da kuma yayyafawa irin damuwar da mutane suke da ita, wato ainihin ruwa kamar misali abin da ya shafi al'amarin marayu, wanda kusan wannan ya zama wani bangare ne na tafsiri juz'un ne la yatajazza, wanda a majalisi ɗaya sai kaji an tara miliyan ɗaya zuwa sama da miliyan ɗaya, wanda a da can ba a yin haka, wanda wannan abu ne da ya kamata a yi wa al'umma bishara a kansa cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙarfafe mu da wannan. Akwai majalisan da a sakamakon wa'azi da faɗakarwa da aka yi a kan abin da ya shafi aure aka samu hala ta zawat a irin wa'annan majalisan, ba mu dai da precise number na cewa a majalisi kaza an samu an ɗaura aure ko kuma an yi yunƙurin ɗaura aure sakamakon wani wa'azi ko wani abu da aka yi wanda wataƙila ba don Ramadan ɗin ba da ba a samu wannan ba, amma shi ma dai wannan abu ne da ya kamata a rubuta. Sannan kuma an samu halat na sulhu tsakanin masu husuma, tsakanin jagorori da sauransu, wanda a sakamakon teburin tafsiri da malami yake zama ya tafsiri, in ya gama kuma a gefe guda sai a sa mai kujera ta sulhu ya yi sulhu tsakanin mutane, wanda wannan abu ne da ya kamata duniya ta kalle shi kuma a sa masa wani abu na musamman na nazari da kuma bahasi a shigar da shi cikin manufofi na tafsiri. kara da irin fa'ida da aka samu ta kasuwanci, wanda wani yana zuwa tafsiri kuma yana tahowa da aswaki da sauran kayayyaki na amfanin al'umma a tafsirin da ya shahadu manasi alamu. A gama tafsirin kuma anan zai hada abin da zai ciyar da iyalansa, kuma zai samu abin da zai aika zai sayo iyalansa kayan sallah da sauransu, wanda shi ma wannan abu ne da ya kamata a ce ayi nazari da dirasa da bahasi da bincike akan yadda za a yi abin ya kuma dace da harkar addinin musulunci. Babu rudani a ciki. Abu na 11 wanda shi ne abu na kusa da ƙarshe, shi ne saƙonnin da aka isar a wannan wata mai albarka. O kamar da kuka sani, mu da muke ‘yan izala, ƙungiyar jama'at izalatul bid'ah wal iqamah sunna, Allah ya saka masa da alkhairi, ƙarƙashin jagorancin Sheikh Abdullahi Balalo. Kafin tafiyar mu takan ba mu saƙonni ta ce mu tafi da shi, wanda a wannan takarda ta kwastin akwai saƙonni ɗaiɗai har guda takwas, ba zan karanto su gaba ɗaya ba. Misali, mahimmancin mai da hankali wurin karantar da aƙida tare da wajabcin riko da sunna, na ƙarshe kuma hatsarin mu'amala da riba da wajabcin ƙaurace mata, da ƙarfafar al'umma don mai da kuɗaɗen ajiyarsu asusun da aka buɗe a bankunan musulunci zuwa ƙarshe. Wannan na karanto muku ne daga takardar da aka ba kowane malami, ni ita ce aka bani da aka tura ni zuwa ga River State garin Port Harcourt. Kuma duk wani malami da ƙungiya ta ƙasa ta tura shi tana ba shi guzurin waɗannan dokoki, shi kuma ji tsoron Allah ya riƙe wannan amana. Kuma jahohi ma ana musu wasiya da su kafi irin waɗannan, kuma su ƙara da abin da ya dace da jahohin. To, bisa hasashe na da kuma abubuwan da na yi nazari, na gano abubuwa kamar haka. Na ɗaya, sauke nauyi da amana ta tafsirin Al-Qur'ani. Wannan na tattambayi wasu daga cikin wanda suka gabatar da tafsiri, wasu kuma na ji tafsirinsu a media. A binciken da na yi, na ga an yi sauka ta Al-Qur'ani ya faka ƙirga. Dan in ka kasa Al-Qur'ani uku daga suratul Baqara zuwa suratul Tauba, inna kathiran minal ahbari, daga nan zuwa wala tujadilu cikin suratul Ankabut, daga nan zuwa ƙasa, za a kowane juzu'i in ka ji diddiba shi za ga akwai inda ana karantar da daidai wannan wajen. Saboda haka a bisa hasashe ba wata aya ta Al-Qur'ani a cikin azumin nan da ba a fassara ta ba, a iya malaman Najeriya da kewayenta kawai da suka yi tafsiri. Wannan alhamdulillah mun shaida, kuma muna fatan Allah ya sa wannan al'umar ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ya zame mata wani tsani da kuma abin alfahari a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar alkiyama. Misali, Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo me ya fassara a bana wasu ayoyi a cikin suratul Kahf? Sheikh Ali Yunus me ya fassara a bana suratul Baqara, suratul Ali Imran, suratul Nisa'i? Ni na fassara suratul A'raf a tafsirin maza, na samu ƙarar da wasu ayoyi kamar aya 30 zuwa 30 da wani abu. A tafsirin mata na yi surori da yawa daga suratul Qasas zuwa suratul Al-Ankabut, Al-Qasas da Al-Ankabut. Haka dai in ka bibi duka malamanmu da suke, za ka ga malam wane yana sura kaza, malam wane yana sura kaza, a haka in ka tattara za ka an yi saukar Al-Qur'ani, kuma ana bayani da sharhi da faɗar ma'anoni. Na biyu, in ka bibi tafsiran malamanmu da aka tuttura a social media da wanda muka saurara, za ka ga akwai ƙoƙari da yunƙuri na haɗa tsakanin aiki da ilimi. Wannan shi yake sa wasu tafsiran ma sai kaga akan aya ɗaya an daɗe ana ta nana ta, a ɗauko wannan, a kawo wancan, a kawo wannan da sauransu. Abu na uku, akwai kusakurai da yawa wanda a da muna da wata gurguwar fahimta, bahaguwa, barbulbiya akan wata matsala, amma sakamakon wannan tafsirin sai aka zo aka gyara mana ita. Wanda akwai misalai da yawa da yanzu ba za mu ɗan ba da wasu a ƙarshe. Sana akwai wayar da kai da kuma gusar da duhun kai da kuma gidadanci. Abu na hudu, wato ƙara zaburar da mutane akan jin cewa su musulmi ne, ya kuma kamata su yi riko da addini. Shi ma akwai misalai da yawa, sai dai babu lokacin da za a yi ta kawo su, da kuma haɗa tsakanin wayewa da kuma riko da addini. Sannan a cikin saƙonnin da aka isar akwai renan na ƙasa wajen haƙuri da juriya da kuma jajircewa sannan abu na bakwai jaddada aqidatu alwala'i walbara cewa lalle a matsayinka na musulmi dole ka nuna soyayya ga wanda yake duka musulmi kuma dole a matsayinka na ahlus sunna dole ka nuna soyayya ga duka wanda yake ahlus sunna a matsayinka na musulmi dole ka ki kafirci kuma dole duka kafirin da ya dasa maka gaba da kiyayya kai ma ka mayar masa da martanin gaba da kiyayya a matsayinka na musulmi a bisa tsarin da musulunci ya koyar a matsayinka na ahlus sunnati wal jama'a dole duka wanda ya bid'a da kuma bid'ar dole ka kyamaci bid'ar ka kyamaci duk wanda ya bid'a ba tare da mujamala ba da kuma hasasiya sannan abu na takwas an yi kokari wajen yada abin da ya shafi zaman lafiya hatta da wanda ba addinin ku daya ba bisa hasken la yanhakumullahu an alladhina lam yuqatilukum fid din da kuma larura ta rayuwa a waje daya da zamantakewa musamman mu da muka yi tafsiri a kudu kudancin Najeriya za ka je ka tarar da hadaka ce tsakanin wanda suke musulmai da wanda ba musulmai ba kuma wanda ba musulmai ba sune predominant to za ka ga a lokacin malaman wajen suna da kwarewa musamman kuma ahlus sunna su suke da nishaɗi mafi yawa suna da kwarewa wajen ƙara haƙurƙurtar da mutane da nuna musu ka'idoji na rayuwa wanda ba a samun wannan damar kamar yadda ake samun ta a watan Ramadan abu na tara yaɗa ƙauna da kuma ƴan uwantaka abu na goma akwai tafsiran da in ka ji ka tara ana koyar da yanayin yadda zamantakewar aure take sai ka kawo wata makaranta ce ta al-mu'asharatu zawjiyya abu na goma sha ɗaya riƙo da littafin Allah da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abu na goma sha biyu tsayar da hujja da kuma raddi akan wanda suka saba wa gaskiya da kuma nuna ko suwaye su domin a guje su kun san wani lokacin abin da ake gani shine a zauna zama na munafunci da kuma yaudarar juna shikenan ba fahimtar mu ɗaya ta addini ba idan ka je ka shiga fannoni na ilimi kamar misali ka dau abin da ya shafi economics aka dauko maka wani theory na harkar tattalin arziki aka girke shi aka gindaya shi tunda ba lissafi bane na keke da keke da za a ce dole kowa in yazo sai ya tafi akai wani yazo zai iya saba wannan nazariyar kuma yazo ya faɗi hujjojinsa da dalilansa ba yadda za a ce wannan me yasa ya saba wannan sai dai a karanta a ce wani ya ce kaza wani ya ce kaza amma mu a musulunci sai a ce wai a'a abinda za a kyala kowa ya abinda ya fahimta to a kyala kowa ya abinda ya fahimta sai kuma ya zanto wannan fahimtarsa tana zama hadari ga fahimtata da ni da iyalaina da wanda ke tattare da ni kuma shikenan bazan tashi in bayyana cewa wannan fahimtar ba ta da kyau ba ga dalilaina to wannan malaman ahlus sunna sun tashi kwarai da gaske sun kuma tsaya tsayin daka wajen tsayar da hujja akan waɗanda suke sun saba wa hanyar gaskiya ko suwaye ko da kuma suna da awar sunna in har an san bisa kuskure ne ana iya fadakarwa idan kuma an san bisa ganganci ne da sabo akan haka ana kama sunansu kuma a yi musu raddi akwai halat da yawa da aka yi wannan a cikin wannan wata abu na goma sha uku wato mayar da shubha ta masu inkarin sunna da kuma mulhidai akwai shubohi da yawa wanda sakamakon tafsirin aka zo kan wata aya sai kaga an karkade wata matsala kura musamman abin da ya shafi sahabbai da abin da ya shafi imani da abin da ya shafi ilhadi da sauransu da abin da ya shafi annabta da abin da ya shafi alqur'ani da sauransu za ka ga an yi iya bakin kokari wajen kore irin waɗannan shigohin da kuma irin zargin da ake wa addinin musulunci da cewa addini ne na ta'addanci musamman wani abu da ya shigo sabo na kokarin da ake wajen danganta aqida ta tsarruf da kuma zafin kai da tada bamabamai da harbe-harbe da kakkashe musulmai da kuma ahlus sunnati wal jama'a kaga wannan zalunci ne kwarai da gaske malamai sun yi kokari wajen amfani da wannan salo din za ga duka wanda yake jifan ahlus sunna kamar yanzu abin da ya faru a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowa ya sani cewa wayannan musibun da suke faruwa ba wanda ake nufata da su kai tsaye irin ahlus sunna duka inda aka tashi kaji an ce an kashe mutane da yawa in ka bincika sai ka tarar da ahlus sunna sune victims
to billahi alayk darabani fabaka wa sabaqani wa shaka yadace ni kuma sai fashe da kuka kuma ya riga ni sai karata kuma yin magana ce a ni bazan magana ba ni ne mai yin wannan dukan a hankalce shi mutum ya taba dukan kansa da kansa da kokarin kwaso maganganu na gaskiya irin na malaman sunna na asali na farko sai a murguda su a canja musu a yi musu tawili a bankara su a tusa musu wata ma'ana da ba su iya dauka ba duk kun jijji irin abubuwan da suka dinga faruwa to tun kafin kai hari da aka yi masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam muna fatan Allah ubangiji ya danki dukkan waɗanda suka kai wannan hari da duk waɗanda suka yi farin ciki da shi da duk waɗanda suke kokarin kalawa ahlus sunna Allah ubangiji ya sauke musu abin da ya dace da su na uquba da kuma sakamako to wannan azumin ya zama wato wani wuri ne na baje koli da karkade irin waɗannan shibohin da ake likawa ahlus sunna da kuma addinin musulunci sannan kuma tafsirin bana ya koya mana yadda zamu kutsa mu fuskanci kalubale na zamani an tattauna akan matsaloli na talauci da yawa da hanyoyin neman arziki in kuma Allah ya jarrabu mutum ya rubuta masa talaucin da yadda ya kamata ya hakura ya zauna da kuma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe shi da wadata da kuma ƴan uwa wanda suke mabukata kuma wadatar tasa zuciyarsa ba za ta ishe shi ya raba wadatar tasa zuwa ga mabukatan ba shi ma an samu wannan sannan kuma abu na 15 an tashi an wato an farkar da mutane an kuma motsa himmarsu yanzu da yawa wasu sun yi alƙawarin ɗaukar jakunkunansu da sake komawa makaranta domin sake sabon lali wani ma yanzu ana tafsirin shi to shi wallahi bai taɓa fahimtar ashe haka tafsirin Qur'ani yake ba wannan ina muku magana umuman a wurare daban-daban ba a waje ɗaya nake muku nazari ba abu na 16 mun koyi sauke amana da kuma dora nauyi a lokacin da shugaban kwamiti na masallaci ko limamin masallaci ko malami ne gabatar da tafsiri a zo a hada masa maƙudan kuɗi na tallafin marayu da abinci ga gidansa ba shi da abinci watakila an buwan shinkafansa ya ƙare bai san yadda zai kuma ya samu wani ba amma kaga ya rabar da wannan abin lillahi haqqan baya tunanin cewa ya kamata shi ma ya kwashi wani kaso tunda shi ya san ba maraya bane wannan shi ma ya ɗaya daga cikin abubuwan da muka koya sa'annan sai kuma abu na 17 shine akwai malaman da sun yi kokari wajen a tafsirin su suna kokarin tarbiyyantar wa'ansu na kasar su domin gobe ya zama su ne za su tashi su gabar daukar ɗawainiyar al'amura na addini da kuma koyarwa da sauransu abu na 18 na biyun ƙarshe shine ciyar da tunanin raya bankin musulunci gaba an tallata abin da ya shafi Jaiz Bank da kuma faɗakar da mutane wani lokacin ma ba ayar Jaiz Bank din ce ta zo ba ma'ana ba ayar al-iktisadi al-islami ce ta zo ba kawai malami ne zai ware lokaci ya faɗakar ya bada shawara akan abin da ya shafi Islamic Banking da kuma cewa lokaci yayi da ya kamata akalla muwa mu farka ya zanto muna da namu na kanmu a matsayin mu na musulmi sai abu na 19 shine an tallata al-masdar as-sahih lit-talaqqi hanyoyin da ya kamata abu wajen daukar addini ba haka nan kowane mutum ta tibarka tai ne zai zo ya baka addini ka karba ba abu na 20 shine an kulla auratayya da alaka tsakanin zukatan mutane da kuma littattafai na alheri na hakika wanda ta hanyar su ne ake tatsu abin da ya shafi ilimin da shi kuma yake gangaro maka da al-masadir at-tashri'iyya wuraren da muka faɗa a sama da kuma tsoratarwa akan miyagun littattafai irin na shi'a da kuma na yan bid'a wannan a takaice a jumlace su ne abubuwan da na takaita ba wai iyakacinsu kenan ba na bushara da kuma abin da musulmi zai tsaya ya ji daɗi a zuciyarsa to sai gaba ƙarshe ta lecture amma kafin in yi nisa a cikinta ita wannan gaba ta ƙarshe kawai ɗan haska ta zamu mu taɓa ta saboda kun ga awa ɗaya muka ce zamu zuwa ɗaya da kaɗan da kuma yanzu mun ci sama da rabi kusan mun ci sulusai na lokacin da aka bamu saboda haka yanzu a wannan gabar zan yi ishara zuwa ga matsalolin kuma zan yi mana bishara zuwa zaman maki da zamu yi na gaba domin shine jigon abin da ya kamata mu tsaya mu nutsa kai da kuma
abinda muke na tunani na shirin da zamu fuskanci ita wannan gaba a gaba dan mu kiyaye lokaci gabar shine kalubale inda yasa na fara jero mana wannan bashair din duk abinda muhimmancin sa ya kai wannan duka abinda muhimmancin sa ya kai abinda muka fada din nan yanzu to ka san ba zai rasa samun kalubale da kuma matsaloli a gaba da baya ba a cikin gida da kuma wajen gida wanda wannan kalubalen rashin duba da muhimmancin abun da kuma duba irin bisharar da ke cikin abun shike sawa sai ka manta da kalubalen kuma sai zai cutar da kai yanzu duka wannan lambobin da muka faɗa da adadin gaskiya ce ita kuma gaskiya zaka iya shekara 100 da kai da wanda suka gabace ka kuna gina ta sai a samu wani cikin rana ɗaya zai bata muku wannan gaskiya ta shekara 100 so ita gaskiya ɗaya ce ita kuma ƙarya tana da yawa shi yasa ko magana za a ga gaskiya ba a yin jam'in ta ita kadai ce ko addini baka taba jin an yi jam'in addini ba inna ad-dina inda Allah al-islam ita ko ƙarya za a ga tana da yawa ta ta'addad muta'addida al-batilu muta'addid والحق واحد سننكما مسألة تجب الشيني إذا قسياتنا دا أبو ما أبو تنتا شيما إذا ما قرياتنا دا ما أبو تنتا وأما ذاها قيون تي همر دا ما أبو تن قرياتك دا إتا تاكو تما أبو تا قسيا دليلي كسبو دا إذا قسياتك إيا تتيا قودا بأتورا تبا ينزد مسلمي لا سدين دا أواس زوس زونا سبان تابتي har a naka kasa ba za a daina karban musulunci ba sai dai su musulman ba za su ga yadda ya kamata ba amma yau da arna za su yi baccin kwana ɗaya da sun ba musulun lalaci shi yasa za ga an ce alhaqu ya'ishu bi nizam ita gaskiya an mata tsari an tallata ta za ga tana rayuwa successfully wal batilu la ya'ishu illa bi nizam ita kuma ƙarya da ɓata dole sai an yi tsarin za su tafi in ba tsarin ba za su tafi ita kuma gaskiya ko ba tsarin za ta iya tafiya dan haka dan kan mu zauna ahlul batil tufi mu shi yasa muke tattauna abin da ya shafi kalubale to kadan daga cikin kalubalen da muka fuskanta a wannan lokaci akwai tahaddiyat maddiya akwai tahaddiyat ma'nawiya akwai physical challenges akwai kuma challenges din da they are mentally abubuwan da suke fuskantar mu a hankalce ne zamu iya gane cewa kalubale ne misali karancin tattalin arziki mai karfi da yasa akwai wurare masu mahimmanci da ake iya gabatar da tasiri amma saboda rashin da karancin abinda za a iya tafiyar da tasirin da sauran siyasa a wannan lokacin ba a samu an yi ba duk da cewa kuma Allah ya buɗe wasu sababbin wuraren a haka amma dai shi wannan kalubale ne da a ce mun samu wancan da ba a yi ba din duk da ba su da yawa muka hada da wannan da aka yi da abin yana da yawa sannan physical challenges da muka fuskanta na kiri da muzu akwai hujumi na yan bid'a da suka wasa wukarsu wajen ganin cewa ba yanda za a yi sunna da gaskiya ta ci gaba da tafiya a irin tsarin da suke tafiya a kai babu laifi ma iya faɗan sunaye saboda ya halatta idan buƙatar faɗar suna ta kama a wajen ar-raddu 'ala al-mukhalif a faɗi sunan musamman da yake za mu ɗauna muzat ne na Kano a matsayinta na al-markazu al-thaqafi santa da cibiya ta wayewa da kuma ilimi a arewacin a Afirka ma za ka ce baki ɗaya a nan Kano akwai wani da ake lissafa shi a cikin malamai da ake kiransa Musa al-Qasiyuni ɗan gidan Sheikh Dr. Nasir Kabara wanda yake gabatar da karatun ashafa a gidan Qadiriyya na Kano da ke Kano wanda wannan mutumin gabarsa da sunna ta kai baya jin daɗi hankalinsa baya kwanciya baya samun nutsuwa muddin yaga sunna tana tafiya kuma malaman sunna suna koyarwa irin zaizayar kasar da take faruwa a cikin irin tsarin da yake tafiya akai da irin rarakewa da tafarkin sa yake fama da shi na jama'a da al'umma da kuma gaskiya da ake ganewa shi kuma da yake Allah bai ganar da shi gaskiyar ba har yanzu ko kuma shi bai gane ba yasa kulli yawmin burin sa yaga sai ya rushe da awar da ta kafu wacce asasin ta tamiddu ila da'watin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda yana karantar da littafin ash-shifa bi ta'rifi huquq al-mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta al-imam al-qadi abul fadl iyad ibn musa al-yahsabi ko al-yahsabi Allah ya kansa da rahama to shi ba raddi zamu masa ba yanzu amma zamu masa raddi saboda wani lokacin makaho baya sanin ana ganin shi sai an taba shi to a babi na tsayar da hujja da kuma ceto masu kyakkyawar zuciya cikin mutanen da ka iya ruduwa da maganganun sa yasa dole mu haska muku kadan daga cikin irin barnarsa da yake yi wanda barnar ta sa wani lokacin tana da alaka da karancin ilimin sa da isar sa zuwa ga asalin hakikanin matsalar da yake tattaunawa yana da karambanin dako gingine miyar matsala kuma ce zai tattauna ta a cikin takaitaccen lokaci alhamdulillah mutafai suna nan kuma tanfiqu bil haqq ga littafin Allah nan ga malamai nan sun yi sharhi ga sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nan ga malamai nan sun yi sharhi ga fahimtar magabata nan kuma ga fili ga mai doki misali abana ya fito da aqida mai doyi ta abinda ake kira aqidatul hulul wal ittihad da kuma kadaitakar samuwa tsakanin Allah mahalicci da ababen halitta inda yake kokari yake murawaga yake wato kwana-kwana wajen kokarin gwadawa mutane cewa waɗanda suka yi dakon wannan mummunar aqida irin su Hallaj Hussein ibn Mansur irin su Ibn Farid Ali Ibn Umar ko Umar Ibn Ali irin su Ibn Arabi At-Ta'i wanda dukkan su mulhidai ne da duniyar musulunci da ilimi ta tafi akan kafircin su amma yana kokarin ya gwada mutane cewa mu ahlus sunna mu ne bamu fahimce su ba saboda mu bai bayi ne ba ma fahimta don Allah ya tsaya da bayani akan wannan mugunyar aqidar da kuma raddi akan sa tana nan yanzu muna tattara mufradat din Allah ya da saurare mu lokacin da za a ji mu akwai dan uwansa a cikin gidansu wanda da ban so in yi maganar sa ba wazirin shi'a ba wancan wanda kuka saba da shi wannan mun bar shi da malar kabiru hayaki fidda na kogo magajin mana alƙasim kenan akwai wani na jin matashi ne a gidan ko wanda shi dama ya fito ƙarar ya nuna inda yake ya nuna aqidarsa cewa shi dan shi'a ne dan shi'a amma jal konan nan dan shi'a shi ma a cikin gwarancin sa da yake wani lokaci yake kokarin gwada mutane cewa karatu ne yake yi ya kokarin ya haskawa duniyar media da take sa shi kamar a gidajen radio cewa tafarkin shi'a kamar wani tafarki ne abin bi wanda mutane ne basu gane ba ya dauki wata matsala yana tattaunawa da wani gwarancin al-irabi nasa ana magana ai shi yasa ma zaka ga yawancin malaman na hawun duniya kusan galibin su ɗan shi'a ne saboda asali ai shi na hawu imamin su Ali to yaushe sayyidina Ali ya zama imamin shi'a imamin su Ali ai shi ne ya kirkiri na hawun yasa Abu Aswad ad-Du'ali yace aje inha na hawa haza ko wani abu mai kama da haka da ya faɗa to shi annan ne ban tuka damuwa da shi ba to amma saboda galibi mutanen da suke saurara wani kawai bawon Allah ne zai bude radio yana sauraro watakila da anan sai a iya jefa masa wata shubha yasa ba shi muke kallo ba muna kallon hadarin abin da ya faɗa ne a matsayin kalubale da zai iya kawo cikas ga rashin zaman lafiya wanda dole zamu kalle shi kuma zamu mayar masa da martani sa'annan akwai shirye-shirye da aka gabatar a gidajen rediyo da muke da su a nan cikin garin Kano, tunda mun ce a nan za mu tsauna Moses na Kano, wanda ba sai na nassanta sunayen shirye-shiryen ba.
Gidajen rediyoyi Allah ya saka musu alkhairi suna kokari ta fuskoki da yawa, amma abrazu ha ta fuska uku. Fuskar farko da suke iya yarda haskar kuɗi ma a yi amfani da kafar yaɗa labaransu a yaɗa addinin musulunci, wannan muna musu godiya kuma muna yabawa akan wannan kokari nasu gaba ɗayan su bidu mustisna. Abu na biyu, akwai shirye-shiryen da su da kansu suke ɗaukar nauyi. Za ka jan ce wannan shirin da gidan rediyon kaza su suka ɗau nauyi ake yaɗa. Sannan kuma abu na uku, wani lokacin haɗin kai tsakaninsu da wa'yansu, wani lokacin ko abu ne suka jin shi mai mahimmanci akan iya kawo musu su sa. To amma fa wani lokacin idan ka yi musu uzuri, gaskiya akwai lokacin da ba za a yi musu uzuri ba. Rashin uzurin shi ne, akwai rashin adalci a wajen wasu da yawa daga cikin gidajen rediyoyinmu, wanda shi ma wannan ƙalubale ne. Akwai gidan rediyon da yanzu idan aka saka Malam Ja'far Allah ya ji kansa da rahama yana bayani, yana tafsiri, yana bayani daki-daki dalla-dalla, sai ya koro bayani, in ya zo zai tsefe matsalar istiwa'i ya yi bayani irin na salaf, sai ka ji an datse. Matsalarsu sukan gaya mana wani lokacin da muke mu'amala da su, ai matsalar saboda gudun tashin-tashina da tsoron kada a je a tada zaune tsaye ai kaza da kaza, ma'ana wai saboda wasu ba za su ji daɗi ba. To amma irin su wa'yancan yanzu Musa Al-Qasimi ne duk gidajen rediyon da suke sa shi, wani gidan rediyo ne baya jin irin cin mutuncin da yake wa sunna? Su'alu sunna ba su da zuciya ne? Suna da zuciya. Ala aqallu taqdir, in har za a iya sakin irin wancan sautin da waccan baragurbiyar aqidar da muna da dalili akan cewa baragurbiya ce, za ta shiga cikin gidajenmu, matayenmu da ƴaƴayenmu da iyayenmu da ƴan uwanmu suna kunnawa suna ji, wanda a ciki akwai mata masu ƙananan tunani da hankali, to dan ne mu ma ba za a saki namu mu ma su dinga shiga ko ina ba? Wanda wannan kowa ya sani, mushahadun malmus, cewa akan yanke karatuttukan malamanmu wasu lokutan saboda wai tsoron ai matsalar abu ne da ya shafi aqida, kuma ya kamata a zauna lafiya, ya wajaba a zauna lafiya ba, kamata ya yi a zauna lafiya ba. Amma farkon dalilin zai ƙara tabbatar da zaman lafiya shi ne, wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-din kulluhu lillah, kuma addini ba zai zama kulluhu lillah sai an bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To saboda haka wasu daga cikin shirye-shiryen da aka gabatar, muna sana'a ko wanda suna kokarin gayyatar ahlus sunna, malam wani zo kai, malam wani za ka zo kai, malam wani za ka, amma sai kaga wani lokacin in rabo ne sai kaga hissar da ake bawa ƴan bid'a tana ninninka hissar mu, sai ka rasa to me yasa, me dalili? To wannan zamu yi nazari in Allah, da kuma zamu ciyar da al'umma, zamu gaya wa al'umma me dalili kuma me ya kawo haka in Allah ya sa, in kuma Allah ya sa an samu gyara mun fahimci cewa akwai uzuri da dalili, to na kuffu anhu. Sai abu na lokaci ya yi ko ya taho? Ya kawo jiki ko? To sai abu na ƙarshe, wanda akwai hasashiya sosai a cikinsa, ma ya zama wajibi sai an faɗa, wa rubbama sahhatul ajsadu bil ilali, yaƙila sai an sha magani marar daɗi sa'annan rashin lafiya za ta gushe. Shi ne akwai wasu mutane da minna wa min bani jildatina, muna tare da su, fahimtarmu ɗaya, aƙidarmu ɗaya, amma wani lokacin sai ka rasa ganewa shin ƙarancin fahimta ne ta ilimi, ko ko ganganci ne, ko ko san asani ne yasa galibi sai kaga sun saki jadda da hanya dokar wacce aka sani ta isar da saƙo da kuma mutunta nassoshi da maganganu na magabata na garfe, su koma zuwa ga wani rami wanda babu abin da zai jefa mutane sai ya rarraba da kuma rudani, wanda an samu hala ɗaya wata take gariba ta wani malami daga cikin malaman sunna, lil asafi shadid yana da alaka da kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna kakul,
fastin din sa karkashin fastin din jama'atu idatul bid'a wa iqamatu sunna ne amma mafi yawan maganganun ta sun fita daga kanun na sunna sun shiga wani abu da yafi kama da bid'a wanda a cikin irin maganganun sa a bana ya shiga wani baji na zagin magabata wanda a da dan nuni yake yi da gwada cewa kamar akwai sabani tsakanin malaman hadisi da malaman fiqh kamar lokacin da ake yunkurin karantar da hadisi to kamar barazana ce ga tafiya ta fiqh abinda magana take nuna kenan da kokarin dasawa mutane aqidar cewa kamar mutane suna fifita kamar su Imam al-Bukhari da sauransu akan su Imam na Malik radiyallahu anhu ajma'in wanda kuma a karkashin wannan bana ya dora kafarsa akan taba Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya ji kansa da rahama wanda kowa ya san irin dawainiya da kuma gudunmawa da ya ba wa addinin musulunci wanda taba irin wayannan malaman kamar bude kofa ce ta fitina wanda kuma wannan ya kara bawa yan bid'a dama wanda har a cikin maganganun sa ya sa wasu sun wasu daga cikin maganganun sa ya sa wasu daga cikin yan bid'a sun fara dauka suna tallatawa har wani ya fito ya ce ai an taba samun lokacin da aka tafka muqabala tsakanin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa da rahama Allah ya gafarta masa Allah ya haskaka kabarin sa da kuma Shehu Malam Nasir Kabara na nan Kano wanda muna bin sa bashi idan har da gaske yake ya fito mana da kofin muqabala da kuma inda shi Malam Abubakar Mahmud Gumi Allah ya gafarta masa har ya gaza jambaki ya kasa jambaki ya ce an yi muqabalar kuma shugaban kasan yanzu ma Muhammadu Buhari Allah ya kare shi ya kara masa lafiya shine ma ya hada wannan muqabalar da aka yi ta a Yankari to shi ilimi baya ƙarya abinda muke so shine a fito mana da muqabalar mujita domin an saba ai mana ƙarya a ce mana kaza ablittafi ma a ce kaza kuma mu bincika mu tarabba haka bane in mun yi raji kuma sai ka ji shiru gobe kuma sai a bude wata kofa to mu aje wannan mu dawo kan magana shi wannan bawan Allah wanda ya dauki wata matsala ta ilimi akan cewa baya yiwa ga malamai a wannan zamanin su dauki gabarar inganta hadisi ba zai yi ba an riga an rufe kofar inganta hadisi tun kafin shekara ta 463 a tun kafin shekara ta 643 lokacin Ibn Salah Allah ya ji kansa da rahama wannan ina ba ku kanin ne zamu tattauna matsalar a zama na gaba insha Allah saboda haka duk wanda ya tashi kokarin inganta hadisi a wannan zamanin to ganganci ne saboda maganar Ibn Salah Allah ya ji kansa da rahama da yake cewa idan dai har wanda bil harf al wahid al-imam Ibn Salah Allah ya ji kansa da rahama yake cewa a cikin littafin sa na muqaddima fi ulumul hadith yake cewa idza wajadna fi ma yurwa min ajza'il hadith wa ghayriha hadithan sahiha al-isnad wa lam najidhu fi ahad as-sahihayn wa la manfusan ala sihhatihi fi shay'in min musannafat a'immat al-hadith al-mu'tamada al-mashhura fa inna la natajasaru ala jazm al-hukm bi sihhatihi yace in dai har muka samu a cikin abin da aka rawaito na littattafai na hadisi muka samu hadisi ingantacce wanda isnadin sa ya inganta sai kuma muka bincika sahihul bukhari da sahihul muslim sai muka ga wannan hadisin baya ciki sai kuma muka koma muka ga a manya-manyan malaman hadisi kamar irin su Abu Dawud da irin su imamu at-Tirmidhi da sauransu ba su ce wannan hadisin ingantacce bane ba muka duba littattafan da aka dogara da shi da su a baya kafin wannan karin na Ibn Salah ba mu ga sun inganta wannan hadisin ba fa inna la natajasaru ala jazmi al-hukm bi sihhatihi mu ba za mu ce kai tsaye wannan hadisin ya inganta ba sai dauki wannan matsalar a matsayin haramun ne ba zai yiwu ba a samu wani malami a wannan zamanin da zai iya ganin hadisi ya ce wannan hadisin ya inganta wanda wannan kuskure ne babba insha Allah zance zai zo a lokacin da zamu yi raddi akan wannan matsalar da yare na malaman hadisi da kuma malaman usulul fiqh insha Allah kuma da maganganun shi al-Hafiz Ibn Salah din shi yasa aka ce in baka san gari ba saurari daka kuma ita magana ana karbar ta ne a wajen ma'abutanta bugar kirji da kokarin yin hukunci akan maganganun mutane ba tare ka tattara maganganun su wannan yana janyowa ka fada cikin kuskure to sai dauki wannan magana sai gini akan matsala ta biyu matsala ta biyu kuma shine yana ganin kamar duka malamin da yayin yunkurin fito da ingancin hadisi a wannan zamanin kamar irin su malamin su malam Albani da sauransu ba su yi haka ba sai dan su saba wa su Imam Malik sai dauko misali akan matsala ta az-zahab al-muhallaq wannan matsala ce ilmiya da an tattauna ta akan shi Sheikhul Albani ya tafi akan haramcin mace ta sa munduwa ko awarwaro ta zinariya wadda aka yi ta tai kewaye duk abin da yake ya zama yana da kewaye haka kamar awarwaro ko munduwa ko magurzai da ake sawa a kafa ko wani abu to in dai har ya zama kewayayye ne haramun ne ya kafa hujja da hadisin Abu Hurairah wanda wannan ra'ayin Sheikhul Albani ne ya dauko kuma fatawar Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz Allah ya ji kansa da rahama wanda bin Baz ya nuna cewa wannan fatawar ta Sheikhul Albani kuskure ce sai kaddara cewa tunda an samu matsala Albani Sheikhul Albani ya tafi akan matsala Sheikh bin Baz kuma ya nuna kuskure ce kamar wannan ya nuna kenan Sheikhul Albani akan kuskure yake wajen inganta hadisi wanda kuma ya shafa dan irin waɗannan matsalolin a baya wannan Allah ya ga matsalar kawai zamu jira mu dauka mu baje ta domin gyara mafhumin da aka yi wanda yake na kuskure a baya sannan ya tafi akan matsala ta uku kuma wanda yana ganin cewa akwai larurar ruko da mazhaba koda ta saba wa hadisi wanda watakila zai sani ba in kuma ya sani ya manta ni uzurin da nake masa shine shi malami ne da ya karanta usulul fiqh kuma mu duk wanda ya karatu ba mare na karatunsa sai dai mun san akwai fahimtar da take gurguwa a iya baka abu ka fahimce shi ba daidai ba hatta su kansu malaman kai ba malaman ba hatta sahabbai da suke da tsarki a wajen mu da kusanci da lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kwakwalwa mai matsar fahimta suka iya fahimtar abu wasu daga cikin sahabban su zo su gyara musu kuma sai kaga fahimta ba yadda za a samu fahimtoci biyu masu sabani kuma duk daidai ne dole an Abdullahi bin Abbas ya tafi akan mas'ala ta saba wa ta Abdullahi dan Umar to dole ɗaya daidai ce ɗaya ba daidai ba musamman a cikin masail na ijtihadi sai dai kowa yana da nadansa babu larurar cewa dan wane yayi kuskure shikenan ya faɗi wanwar to akwai abubuwa da yawa na ilimi da watakila shi bai san su ba in kuma ya san su ya manta su in kuma bai manta su ba to akwai alamar tambaya akan rashin faɗar su wanda ba mu za mu faɗa ba za mu ɗauko maganganun malamai akan wannan kususin riko da mazhaba din da kuma shin wai shi al-Imam Malik Allah ya ji kansa da rahama tunda yake a gaban almajiransa wanda su suka yi dakon mazhabar da isnadi ingantacce wai ba su taɓa saba masa ba ne kai ba saɓani ba Ibn Habib al-Maliki wanda duk iyakacin fiqhunka da iliminka a malikiya ne ka tike zuwa ga matakar Ibn Habib in ka ji rajin da yawa Imam Malik a wasu daga cikin mas'aloli ka ɗauki mas'alar abin da ya shafi sammako lokacin juma'a daukayi in ka ji maganganun da yake faɗa ba dan Allah ya hore irin su Ibn Rushd al-Jadd da su Ibn Abdul Barr da suka mayar masa da martani ba sai ka ci kamar maganar sa ce a bar dauka kuma wannan bai sa an cire shi daga malikiya ko an ce yaya ka saboda ya san Imam Malik su kansu ijunan su malaman Ibn Abi Zaid al-Qirawani sahibur risala maganar sa zata zo mana insha Allah a karatun mu na gaba mas'ala ya kawo akan abin da ya shafi batun in kai tahiyya mun karanta a risala wa mimma taziduhu in shi ita yace in ka gama tahiyyar kai salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam to in ka so zaka iya karawa kace ashhadu anna wa'adaka haqqun wa anna aljannata haqqun ba duk mun karanta a risala ba wa anna nabiyina haqqun wa anna aljannata haqqun wa anna an-nara haqqun wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna allaha yab'athu man fil qubur yace za a iya karawa a sallah. Ya dogara da wani hadisi da Abu Nu'aym ya rawaito a cikin Hilya wanda yake hadisi ne da'ifun jiddan. Ba matsalar wai a ce wai yayi kuskure ba. Ka duba Ibn al-Arabi al-Maliki raddin da ya masa a cikin al-Qabas. Raddi ne irin na kuma sunan sa ya kama karara yace wa sabatat alfazu at-tashaqqud yace gaba ɗaya lafazin tahiyya ya tabbata da sanadin sa zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama haka malamai suke ta amfani da shi ila an jaa shaykhuna ibn abi zaid al-qayrawani bi wahmin qadih wanda wannan tafi karfin shaykh al-albani bai taba iya gaya wa imam ibn abi zaid al-qayrawani irin wannan magana ba saboda shi ba malami ne irin ibn al-arabi al-maliki ba wanda kuma wannan malamai sun saba wannan ya fada wannan ya mayar masa da martani ibn al-qasim al-utafi ba su da sabani da imam malik ya saba wa imam malik a wasu daga cikin matsaloli me ya faru tsakanin ibn suhunun da asad ibn furat da kuma ibn al-qasim akan abin da ya janyo aka yi al-mudawwana matsala ce ta ilimi ta sabani wanda Allah ya tsaya yadda zamu haɗe a karatun mu na gaba za kuma mu bada amsa ta ilimi wasu suna cewa ya kamata irin waɗannan matsalolin bai kamata a dinga tattauna su ba ya kamata a dinga samun ɗan uwa ana faɗakar da su wani wannan wajahi ne to amma hikimar fito da irin waɗannan matsalolin a kuma yi bayanin su na ɗaya dai wannan manhaji ne na manya-manyan malamai na salaf akwai matsalar da ba ta buƙatar dole sai sun zauna da kai fitowa suke su yi raddi a kai amma ba taɓa ka suke ba wani lokacin maslaha sai ta sa su aje raddin al-imam Nuruddin al-Haythami lokacin da ya zauna yayi majma'u az-zawaid wa manba'u al-fawaid malamai sun yi mamakin wannan littafin abin ya fa su al-ajabi Ibn Hajar al-Asqalani yana girmama Nuruddin al-Haythami yana mutunta shi amma da ya kalli majma'u az-zawaid sai ga akwai wasu kusakurai da awham ba zuwa ya samu Nuruddin al-Haythami ba zama ya tattaro gabaki daya kusakuran ya rubuta su a littafi yace gwanda a yada mutane su sani abin da yake na Ibn Hajar malamin sa ne kaji yanda Ibn Hajar yake girmama Nuruddin al-Haythami amma duk da haka sai labari ya kai wa Nuruddin al-Haythami cewa to fa Ibn Hajar yanzu dab yake da sakin littafin sa wanda yake ya faɗi awham ɗinka a cikin majma'ul zawa'i domin yayi al'umma nasiha to sai nuna bai ji daɗi ba amma ba ta yi ba kai daidai ba irin ya takura ya damu Ibn Hajar da kansa yake faɗa yake cewa wa qad tatabba'tu awhamahu fi majma'iz zawa'i fi juz'in fa balaghahu dhalika fa shaqqa dhalika alayhi fa taraktuhu lil maslaha yace su sai na fahimci ni kuma malami na ne ba da so hankalin sa ya tashi sai na duba maslaha sai na rinjayar da gwanda in kyani amma akwai lokacin da fito da su zakai kai ibrazi ba dole sai ka zo ka zauna da mutum ka gaya masa ba kuma musamman mu bamu gaji raddi na rashin kunya ba raddi na mutuntawa kuma shi malamin da ake magana a kansa ai yana da wayewa ta rayuwa da zamantakewa yana saba mutane da yawa kuma shi ba wani abu ne a wajen sa dan ka saba masa ba ka saba masa ma gobe ma in ya sake fahimtar ba daidai kake ba shi ma zuwa zai ce kai kaza kuma ba daidai ba saboda dan haka wannan ba kuskure bane ba mu a wajen mu har yanzu muna nan akan asalin mutunta junan mu da kuma girmama juna illa dai duka abin da ya shafi kuskure na fikir da fahimta shi muke warje rudda ala kalami wala tarudda alayya shi bai mana komai ba shakkiyarsa amma fikir din sa yana da matsala yana ɗaya daga cikin abubuwa na kalubale da muka kirga kuma ya zama wajibi na nasihatan lil umma bi bayani a ƙarshe wanda a nan zan dakata ina ba da shawara ga malaman baki ɗaya a mataki na ƙasa zuwa mataki na jiha zuwa mataki na ƙananan hukumomi a ko'ina a Najeriya da garuruwan da suke kewaye da ita akan cewa mu ji tsoron Allah duka abin da yake na gaskiya mu yi kokarin tabbatar da shi duka abin da yake ya saba wa gaskiya mu bi salo na addini da ilimi wajen isar da shi yanzu wannan maganganun da mukan samu na kuskure ijunan mu kowa zai iya yin kuskure wani lokacin wani in ya tashi domin maida martani kuma sai ya shiga wani abu na daban
ko ta wanda babu ruwan sa ko kuma dauko wata mas'alar da gabaki daya sali ta sabawa mas'alar da asalin ake sabani akan ta wannan abinda muke jin tsoro kenan wannan mu fito mu bayyana mawqifin mu na sunna wanda shine abinda muka yarda da shi domin kada ayi amfani da sunan mu a faɗi wani abin da mutane za su cewa sautin mu ne a matsayin mu na ahlus sunnah wal jamaa dan haka insha Allah muna yin bushara cewa nan da ba da dadewa ba za mu sanar da lokacin da zamu jama na gaba domin baje kolin waɗannan mas'alolin da muka yi bayani daki-daki tare da kula da lokaci da fatan abin da muka faɗa daidai a wannan lecture Allah ubangiji ya ba mu ladan su wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya kai mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa
alaikum
assalamu wa barakatuh
alhamdulillahi rabbil alamin muna godewa Allah ta'ala da halartar wannan waje mai albarka a wannan masallaci a wannan yammaci da dan uwa kuma ɗaya daga cikin matasan malaman mu Malam Abubakar Abdulsalam yayi mana waiwaye na abin da ya gudana a wannan azumi da ya gabata na wannan shekara ta 1437 idan kun lura cikin abin da ya gabatar baki ɗaya kamar ya kalli yanayi ne na duk abin da ya gudana kuma ya haska mana wanda kamar yadda ya rubuta ko kamar yadda ya bayani ya mun ga yanayin abubuwa na alfahari da farin ciki wanda al'ummar musulmi suka samu kansu a ciki a wannan wata mai albarka na yadda aka wato karantar da mutane littafin Allah lungu lungu majalisi majalisi unguwa unguwa gari gari ba kadai a arewacin Najeriya da nake faɗe ba za ku yi mamaki yanzu sha'anin tafsirin Ramadan ya wuce kadai arewacin Najeriya ya wuce lungu na local government na arewa ya kai har kudancin Najeriya babu inda ba a tura wakilci na karantarwa kuma hatta makota kasashen makota tun daga kasar Benin Togo Ghana da kewaye duk ba inda ba a gabatar bare kuma kasar Niger jama'a kamar Najeriya take duk inda ka duba mallan ana karatun alqur'ani ana tafsiri wallahi mallan da za ta al'umma za su nutsu su riki abin da aka karantar da su da ilimi ne ba karami ba kowa kokari yake yayi karanto abin da iya zai iya yayi bayani kuma yayi kokarin fahimtar da mutane addini kaga abu ne na farin ciki kaji lissafin da ake maka mallan na dubunnan karatuka banda gidajen radio banda gidajen television banda yanzu ci gaba na harkar waya din nan kullun ta Allah zaka ga an turo ana gama tafsiri yanzu kafin gari ya waye in tafsirin bai kishayi ne zaka gani kana asuba an turo maka tafsirin jiya idan karatun yamma ne kafin ka dawo daga sallar tarawih an turo maka cewa ga tafsirin yau na malam wane na malam wane da yawa daga cikin wasu malaman ba mu san su ba amma a din mamaki zaka ga karatun ta malam lungu lungu daga ko ina karatu yana wato tashi sai dai mu ce mun gode wa Allah kuma Allah ta'ala ya amfanar da mu da abin da aka karantar da mu Allah ya ba mu ikon aiki da shi dama dai wannan yana cikin tahaddiya din kalubala ba wai karatun ba ba wai yada karatun ba aiki da karatun mun ga karatu sai dai godiya babu adadi a watan Ramadan to amma tambayar da muke yi shine shin muna kwatanta abin da ake karantar da mu wannan yana daga cikin tahaddiya da ya kamata mu tunatar da kawunan mu cewa fa an yanke mana hanzari wal qur'an hujjatul laka wa alayka an yi mana bayani na sakon Allah a cikin alqur'ani wanda shi alqur'ani banda karanta shi a samu ladan kowane baki kuma akwai hakki na cewa ka fahimci abin da ke cikin alqur'ani kai tadabburi ba dan komai ba sai domin ka dauka kai aiki da shi to yanzu abin da yake kan mu baki daya shine ni kokari wajen kokarin kwatanta abin da ake karantar da mu da aiki da shi sannan kuma mas'alar da malam ya so ya yi bayani akai mas'ala ce muhimmiya kwarai da gaske mas'ala ce ta ilimi da ya kamata a karantar da ita a majalis na ilimi babu cin karo tsakanin ilimin hadisi da fiqhu bal fiqhu wato kamar kace sakamako ne na ilimi din na hadisi din domin ai dai abin da ake karantarwa dai ai daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ne ba shi ake kokarin fitowa da shi ba shine fiqhu ai yanzu kai kana tambayan Imam Malik malamin fiqhu ne kadai ba malamin hadisi ba kana iya raba Imam Malik kace malamin fiqhu ne ba malamin hadisi ba kana iya raba Imam Ahmad ko Imam Shafi'i kace malamin hadisi ne ba malamin fiqhu ba ko Imam Ahmad kace malamin hadisi ne ba malamin fiqhu ba sai in baka san ilimi ba abu dai ne amma wasu mutane suna da wato karancin fahimta akan wannan, suna so su dakushe albarkar da Allah ya bamu ta cewa mun samu ƴan uwa da ke kokarin karantar da mu hadisi, sai su nuna cewa ilimin hadisi ba abu ne da ya kamata a karanta, ko kuma ma'ana mutane kamar ba su kai matsayin ma su fahimci hadisi ba. Wata kuma a ɗaya hannun su kuma sai suka zo da wata fahimta akasin wannan, suna ganin mazhaba ma kuskure ce kwata-kwata ba za a bi ta ba. To kenan yanzu in kana ta mazhaba kuskure ce, sai ka ce ba za a karantar da muwatta na Imam Malik ba, shine imamin mazhabar ai, kuma muwatta littafin hadisi ne. Kenan yanzu kana so ka raba Imam Malik da hadisi kenan, wanda ba za ka iya yin haka ba. To saboda haka zama na gaba muna so malam ya fitar mana da wannan mas'ala din, ta fito fili, mu san cewa babu cin karo tsakanin mazhaba ko kuma ilimin fiqh da ilimin hadisi. A kowane bangare ana iya samun kuskure, amma wannan dan an samu kuskure a wannan bangare baya nufin cewa kuma a rushe shi baki daya. Kowane abu ne wanda yake al'umma tana da bukatar sa, ilimin hadisi ana da bukatar sa, kamar da ilimin fiqh ana da bukatar sa. Ya kamata insha Allah ta'ala a zama na gaba da za a yi, ƴan uwa su yi kokarin wato shirya fahimtar su, su yi kokarin wato halarta irin wannan majalis domin su ga a karantar da su, a nuna musu a karance a maganganun malamai na hadisi da fiqh cewa abu ɗaya ne. Ilimin hadisi shi ke hidima ga ilimin fiqh, domin malamin fiqh ai ba sa fitar da bayanin sai sun dogara da wata madogara, sai dai kawai wanda bai fahimta ba ne bai fahimta ba. Zai iya zama wa abinda malamin fiqh ya dogara da shi hadisi ne mai rauni, malamin hadisi zai fitowa ya masa bayani domin ya fahimta. Wannan kuma ba abu ne wanda zai rusa ilimin fiqh ba, a'a sai dai a gyara kawai. In an fahimci cewa abin da aka dogara da shi a wata mas'ala ta fiqh hadisin bai inganta ba, kaga ba wani abu bane illa malami ya aje wannan ya dauki abin da yake ya inganta. To saboda haka wannan shine insha Allah ta'ala abin da za a yi zama na gaba. Sannan kuma da shi wancan dan uwa ko wanda yake da gurguwar fahimta akan wannan bayani, insha Allah ta'ala malam zai fito da shi ƙararren nan gaba, cewa abinda malami suke bayani na batun tafsiri da tadhifi wani abu ne daban, fage ne mai zaman kanshi, ilimi ne wanda yake duniya ce. In ana magana irin su malam Albani, wannan bawan Allah ai ba yi da ta cewa a cikin wannan fage na ilimin hadisi, abu ne da dan adam malamin nan ya zauna ya tafiyar da rayuwarsa baki daya akan. Kuma duk masu insafi da adalci sun kalli abin da yayi, hidima ce yayi da kokarin fito da ilimin hadisi a wannan zamani. Babu wani abu da yake ya ci karo da abin da yake na magabata. Insha Allah ta'ala wannan mas'aloli za a dauka a zama na gaba, domin a fito da su fili, domin a yi wa mutane bayani su fahimta. Allah ta'ala ya kara wa dan uwa basira da kuma hikima da ilimi, mu kuma Allah ya amfanar da mu da abin da ake karantar da mu. Za mu dakata nan saboda lokaci. Insha Allah ta'ala za a sanar da haduwa ta gaba kamar yadda aka yi wannan sanarwa biiznillahi ta'ala. Akwai kafin a sanar da lokacin ko yake bayan za a sanar, wan Allah da za a ji kamar yadda aka ji wannan, ba ni kadai zan gabatar da wannan bincike kawai ba, sai dai wanda ni zan yi din. Amma kamar yadda muka saba, ƴan uwa su ma za su sa hannu a ciki. Daga ciki akwai Malam Rabi Umar Rijiyar Lemo, in Allah da zai dau nauyin tarjama ta Albani, Allah ya ji ɗansa da rahama. To yanzu abin da yasa bai zo ba, suna da wani taro ne da za su yi nasu na gida can. To amma mun yi magana da shi, ya ce to shi ya tanadi fasalulluka da kuma babubbuka na tarjamar waye Malam Nasiruddin Albani, wanda kun sa a ciki, kuma za a tattauna ya yake inganta hadisi ko yake raunana hadisi, washin ingantawa yake ma ne ko hakaito inganci yake. To bayan shi kuma da ƴan uwa dai duk gasu nan, ga malam liman nan, babban liman Imamu Dini al-isnadu min ad-din da sauran su gajika ƴan uwa nan baki ɗaya insha Allah. Su wasu duk ba su nan saboda uzurirrika, amma Allah ya yarda za a jijji kamar yadda aka dinga jin sautin mu baki ɗaya a baya. Akwai babban liman namu nan, malam Goran Maji, ya kwanta rashin lafiya har ta kai shi ga kwanciya asibiti, da Allah ya kuma sai su sa shi a asibiti, sa shi a addu'a a baya ne ya kwanta asibitin, amma an sallame shi tun farkon azumi. Allah ubangiji ya ba shi lafiya, Allah ya tashi kafa Allah ta'ala ya saka da alkhairi. Wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Za a kira sallah insha Allah ta'ala, sai kuma sanarwa ta gaba za a ji a masallaci na juma'a kamar yadda muka saba, da kuma social network da ake turawa za a tutura shiri na lakya ta gaba da masu gabatarwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.